أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبركم مدى سابيا من أبوكم الله سبحانه وتعالى يساء البركة أتشون ونين ينام الخير عند الله مدعوك تنسركي يربو تفاغوس وأقريم يا الله كتبت الدسو شرورا الله كتريم يا الله خير البركة أتشر يورمو قسام كما لا فيا كذكر إيا يمو دمع لممو shiryar da zuriyarmu. Kamar yadda aka faɗa, nasiha ce wacce za mu ƙari junanmu da ita insha Allahu ta'ala. Za mu nufaci junanmu da alkhairi. Abinda ake cewa nasiha shi ne iradatul khairi lil ghayr. Ka nufaci alkhairi ga ɗan uwanka. Shi ne ake ce masa an-nasiha. Wannan mun zaɓi wannan ƙasidar ta babban malami cikin malamanmu na wannan zamanin da Allah ya mana baiwa da su. Amma da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ba su san sa ba, kuma ba su cika cin gajiyar ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ikon zubawa na ilimi a cikin littattafai ba. Ƙasida ce mai baiti 16 ko manzuma. Fa'ida ce daga cikin fa'idojin da wannan malamin lokaci bayan lokaci ana zaune bayan ya gama wa ɗalibansa karatu a masallacin harami na Makka ko kuma makarantar Darul Hadithul Khairiyya da ke Makka, sai ya kawo waɗannan baitotan irtijalan, wato ya kawo su da ka. Wani zubin ma ba shiryawa yake yi ba, a daidai lokacin kawai zai ji fa'idar ta zo masa sai ya faɗa wa ɗalibai. To daga nan kuma sai ta zama ta watsu, an same ta har akai ta tattara su, akai littafi guda Al-Fawa'idus Saniyya fi Qawa'ida wa Dawabit Ilmiyya. To a cikin wannan ƙasida ko wannan manzuma mai baito ta 16 take. Wannan malami shine Al-Shaykhul Allama Muhammad ibn Ali bin Adam al-Ethiopi, al-Wallawi, mutumin ƙasar Ethiopia ne. Ethiopia wannan tamu dai ta nan Afirka mu, ƙasar Abyssinia wadda babban birninta shine Addis Ababa. Baƙi ne kamar mu, ba yi da bambanci da mu in ka ganshi. Mutum ne baƙi sosai, amma Allah subhanahu wata'ala ya masa baiwa ta ilimi. Ko lokacin da ya tafi Makka, ya je ne a matsayin asashi a matsayin ɗalibi. Amma da aka masa interview sai aka ce ai ya cancanta asashi ya zama mai karantarwa. Duk da dai ya yi al-Ma'habis Sanawi a ƙarƙashin wannan Darul Hadithul Khairiyya. Malami ne da ya yi ilimin zauri a ƙasarsu. Ko certificate ɗin firamare ba shi da shi, balle secondary, balle a ce yana da wani certificate na jami'a. Amma kuma ilmomin da ya rubuta su, yanzu da za a tara farfesoshi kamar 100 su nazari akan waɗannan rubuce-rubucen da ya yi, to an ba su aiki. Ya rubuta littafai masu ɗimbin yawa waɗanda malaman duniya suka musu shaida akan cewa lallai an zuba ilimi na gaskiya a ciki. Daga cikin littafansa akwai Alfiyarsa ta Tauhidi. Tauhidi ya waƙi da nau'ukansa guda uku, Tauhidul Uluhiyya, Tauhidul Ibada kenan, Tauhidul Rububiyya da kuma Tauhidul Asma'i was Sifat, baitota 1000. Sannan kuma ya zo yi masa sharhi da kansa. Sannan daga cikin littafansa masu girma wanda suka girgiza duniyar ilimi akwai littafinsa Al-Bahrul Muhitus Sajjaj fi sharhi sahihi al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj, da littafin sa Zakhiratul Uqba fi sharhi al-Mujtaba lil-Imam Abi Abdurrahman An-Nasa'i. Ba a yi wa sunanin Nasa'i wani sharhi ba kaman yadda malamai suka ambata tun a baya har zuwa yau kaman nasa. Daga cikin littafan da ya rubuta akwai ware muqaddimar Sahih Muslim da yayi mata sharhi ya sa mata suna Qurratu Ainil Muhtaj fi sharhi muqaddimati Sahih al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj. Akwai littafin sa na usulul fiqh wanda ya kai baiti 2000 da wani abu shi ma kuma yazo yi masa sharhi a cikin mujalladai hudu. Littafin usulul fiqh ne tsantsa a waki da sauran littafan sa kanana waɗanda suna da yawa. Allah ya karɓi ransa shekara ta 1442 har yau shekarun shi ba su wuce 3 da rasuwa ba, kusa da mu yake 2020 2002 a miladiyya shekarar da ya rasu kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa, Allah ya ji kansa alkhairin da ya bari, ya Allah ka sa a ci gaba da cin gajiyarsa, mu kuma da muke da rai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon koyi da irinsu. Malami ne mai tarbiyya, malami ne wanda aka yi masa shaida da kama harshensa akan mutuncin ɗan uwansa malamai, ba ma malamai ba, har ɗaliban ilimi. To ya sama wannan fa'idar suna da kansa ya ce fa'idatun fi irshadi talibil ilmi ila tariqi fathi babil ilmi wal fahm, wato wata fa'ida wadda aka kunsa ta a cikin waɗannan baitota guda 16 waɗanda suka bada abinda Balarabe yake cewa manzuma, waƙi na ilimi, domin shiryar da ɗalibin ilimi zuwa ga hanyar da zai bi domin a buɗe masa ƙofar ilimi da fahimta. Abinda kake nema kenan. Ɗalibin ilimi abu na farko da yake nema shine an yuftaha lahu babul ilmi wal faham, a buɗe masa ƙofar da zai shiga domin ya sami ilimi. Shine abu na farko da kake nema, duk wani abu zai biyo baya ne. To amma buɗe ƙofar na da sharuɗa. To waɗannan sharuɗan su ne al-Allamatul Itiyobi alaihi rahmatullahi ta'ala ya sa mana su a cikin waɗannan baitotan guda 16 masu ban sha'awa. Zan karanta su haka kafin mu shiga bayani. قال الناظم رحمه الله: يا من يريد فتح باب العلم وأن يكون بارئا في الفهم فلتتق الله وتلزم السنن وابتعدا عن أهل سوء وفتن ولتسلقا في الهدي نهج السلف ولتبتعد عن ابتداء الخلف فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. يا من يريد أن يسود غيره في العلم ناشغا لكل خيره أخلص لربك وأعل همتك ترى المواهب تحل ساحتك فالجد منك ثم فتح الباب من ربك المهيمن الوهاب قد وعد المجاهدين بالهدى قال لنهدينهم فاسترشدا فالجد وحده يكون مهملا إن لم يكن بالفتح منه مكملا فرحم الله الكريم من غدا في مثل هذا العصر قد تجردا في طلب العلم الشريف معرضا عن كل ما يلهي ودنيا رافضا مشمرا عن ساق جد جافيا بين يدي أولي الرشاد واعيا وكاتبا جميع ما يسمعه من الفوائد التي تنفعه وحافظا مذاكرا ما نقلا معروف قائه الهداة النبلا فإن ذا يحظى بفتح الباب من ربه الكاشف للحجاب نسألك اللهم أن تكرمنا بالعلم والتقوى وجنة الهنا. شي ما لا يا من يريد فتح باب العلم ya wanda yake da nufin yake nufin a bude masa kofar ilimi kaga dukkan mu nan muna ciki insha Allah nuridu an yuftaha lana babul ilmi dukkanin mu muna son a bude mana kofar ilimi domin ga ilimin nan a cikin wani katotan daki ko katotan gida to mu kuma ga mu nan mun tsatsaya a bakin kofar nan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bude mana wannan kofar mu shiga mu ma mu iba abinda zamu iba man hazal ilma wa dhakarahu hasanat dunyahu wa akhiratuhu haka wani yace duk mutumin da ya sa'a ya tattara ilimi ya same shi wa dhakarahu sannan bayan ya koyi ilimin ya iya sannan kuma bai yi watsi ba yace ai shi ya gama karatu wa dhakarahu yirqabita ko al mudhakara ma an nafs ko al mudhakara ma al ghayr ko ya rika bita akan kansa yana mutala'a yana ƙara bahaci abin da ya karanta shekaru 10 da suka wuce ya sake tantance shi ya daddake shi ya ƙara zurfafa bincike akan sa yayi tahqiqin wasu mas'aloli waɗanda da ya karanta su sama sama ne ko kuma ya karanta matanonin su ne amma bai karanta sharhohi ba wannan akwai buƙatar haka shine sai yace hasunat dunya huwa akhiratu duk wanda ya haka to duniyarsa za ta yi kyau kuma lahirarsa za ta yi kyau to shine sai yace ya man yuridu fatha babil ilmi ya wanda yake nufi yake so a bude masa kofar ilimi wa an yakuna bari'an fil fahmi sannan kuma ya zama kwararre wanda ya gane gwananne fil fahmi a fahimta kaga waɗannan ababan guda biyu kake so Allah subhanahu wa ta'ala ya baka an ta'lama wa tafhama domin akwai bambanci tsakanin al-ilmu da al-fahm kware da gaske shi yasa suke ai al-fahm shine al-fiqh ai fahimta fahimta akwai mutumin da kal yakunu aliman amma walaysa bi faqih mutum zai iya zama masani ya haddace abubuwa amma kuma bai da zurfin fahimtar waɗannan abubuwan shine manzo Allah sama ya ba mu ka'ida yace rubba hamil fiqhin wa laysa bi faqihin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min so tari akan samu mutumin da shi yayi haddani ya dauki fiqhu amma bai fahimci fiqhun ba shi haddacewa yayi wa laysa bi faqihin amma ba faqihi bane shi bai da fahimta wani zubin kuma wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu wani zubin akan dauki wani mutum ya zama ya fahimci fiqhun amma kuma sai ya kai wa wani ya karantar da shi shi kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa shi yafi shi fahimta wannan ya faru da malaman mu magabata da yawa al-imam malik rahmatullahi alayhi ya fi da yawa daga cikin malaman sa fiqh su suka karantar da shi ko bi taba musa falalar su akan sa ba to amma duniya ta yi sheda cewa sara afqaha min aktharihim da yawa al-imam malik rahmatullahi alayhi yafi su fiqhu yafi su fahimta to yanzu ya fara kiran mu yace wanda yake son wannan to ya taho sai ya fara fadin shar'i na farko sai yace fal tattaqillaha wa talzamis sunan abu na farko shine kai taqwa ga Allah kai taqwa ga Allah taqwa imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahi Allah yajidaka Allah haythu nahaka wa Allah yafqidaka haythu amarak abinda ake cewa taqwa shine mutum ya aiwatar da ababan da Allah ya umarce shi yayi malaman mu magabata sun kasance duk abin da suka koya to suna kokarin aiki da shi al-imamu ahmad ana bada labari a cikin tarjumar sa cewa wata rana ya karantar da daliban sa ihtajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa a'ta al-hajjama ajra manzon allah sallallahu alaihi wasallam an masa qaho sannan ya ba wanzamin da ya masa qaho kudin shi ya biya shi الامام احمد رحمه الله عليه يجي اجي انيمو مسا حجاني وانزامي مين قهو اكجي اكنيمو مسا مين قهو سي yayi aka masa qahu ya biya shi kudin sa sai ya ce ihtajamtu wa ma uridu al-hijamata ce nayi qahu na sa an min qahu ba wai ina nufin kai a min qahu bane amma na karantar da ku wannan hadisin na karanta shi ina jin tsoron Allah ya karbi rayuwata walam a'mal bihi ban yi aiki da shi ba to shi yasa ilimin su yafi albarka suna sanya ilimin su a cikin aiki wannan kowannen mu zai yi shaida akan kansa cewa duk abin da kafa aiki da shi ka buhaddace shi yanzu mas'alolin sallah da yawan mutane sun fi sanin hukunce-hukuncen su saboda kullun ana yin ta kullun zaka yi sallah sau biyar to mas'alolin sallah tsakanin farillai da sunnoninta da mustahabbanta da ababen da ke bata ta da ababen da makaruhai ne a ciki wani abu ake wa qablu wani abu ake wa ba'di ko duka wanne ne ba a masa komai duka waɗannan mas'alolin mun fi kiyaye su musamman a tsakankanin ɗaliban ilimi amma mas'alolin da suka kasance ba kasafai ake aiki da su ba sai ga misali idan ɗalibin ilimi bai da alaka da kasuwanci kana zuwa ka ce mishi ya maka ta'rifin ma huwal bai'u ma ba zai yi maka ta'rifin ne ake cewa ciniki ba balle ka tambaye shi ka ce arkanul buyu'i balle ka tambaye shi ka ce shi ka kawo cewa waɗanne ka'idoji ne suke mai da ciniki ya zama haram da sauran mas'aloli da suke da alaka da ciniki ka ce bambanta maka tsakanin bai'ud daini da bai'us salafi da kuma albai'un najizu sai rika jin kai kana kawo mishi wasu abubuwa ne da suka kama da yaren Chinese saboda ba kasafai ake yin su ba mas'alolin zakka mas'alolin haji zaka ga da yawa dalibin ilimi amma bai san mas'alolin haji ba saboda bai taba zuwa ba amma zaka samu wani alhaji wanda kila ma ba harkar ilimi yake ba sai ta baka labari sai ka je yana maka tambaya yana maka bayanin cewa ai ga rukunin aikin haji ga abubuwan da suke wajibai ne aikin haji ga abubuwan da idan mutum yayin su zai iya fidiya ga ababen da kuma in yayin su aikin hajjin sa ya lalace kawai ka je yana ma bayani saboda kila a rayuwarsa ya je aikin haji ya kai sau 10 ko sau 15 ko fiye da haka saboda kullun cikin ni yake sai ka ji kawai yana ma bayanin miƙati mawaƙi ɗin nan guda biyar kawai sai ya kawo maka su cikin sauƙi saboda me saboda kodayaushe ana yi to wannan tasirin sanya ilimi a aiki kenan wannan ƙofa hanya abu na farko kenan da zai sa a buɗe maka ƙofar ilimi da fahimta duk abin da ka karanta yi ƙoƙarin yin aiki da shi daidai gwagwadon iyawarka Allah zai tsare maka wannan ilimin da kai aiki da shi watalzami sunan sannan ka lizumci sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zama mai karanta su abu na farko da mutum zai wa kansa jafa'i yayi wa kansa mummunan fata shine zama ya raba kansa da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa tatbiqan koya da aiwatarwa a aikace mutumin da ke rayuwa a cikin inuwar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tabbas Allah madaukakin sarki zai bude masa ilimi domin wannan soyayyar da yake da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ibada ce yake taqarrubi da ita zuwa ga Allah subhanahu wataala ya halasa kai addu'a kace ya Allah dan san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nake yi da koyanta ya Allah ka bude min kofar ilimi kai tawassuli da wannan ibada ibada ce babba wabta'idan an ahli su'in wa fitan sannan ka nisantar da kanka daga mutanen banza wa fitan da mutanen da suke tayar da rigingimu in an ce fitina tana da ma'anoni da yawa qur'ani kawai ya kawo ma'anoni sun kai 19 a game da fitina sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da wasu da yawa daga cikin ma'anar fitina akwai bid'a kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda ya zo marfu'i kuma mawqufi a wajen al-Imam ad-Darimi a cikin muqaddimarsa sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ya tambaye almajiransa yake cewa kaifa antum idza labisat fikum al-fitnatu يغبو عليها الصغير ويحرم عليها الكبير ويتخذها الناس سنة إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة قالوا ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن قال إذا قلت فقهاؤكم وكثرت قراؤكم yace ya za ku zamo idan fitina ta cakuɗa da ku idza labisat fikumul fitnatu idan fitina ta cakuɗa da ku kuka shige fitina ne yana nufin bid'a yawo karami ya taso ya girma akanta tsoho ya rijiddige ya mutu akanta da za a bar wannan bid'ar sai mutane su ce la an bar sunna bid'a aka bari amma sai a ce ba ai sunna ba mutane sun riki bid'a ta zama sunna sai almajiran sayyiduna abdullahi dan mas'ud suka ce yaushe haka zai faru sai yace idan masu karatun qur'anin ku alrammomi suka yawa amma ba su da fiqhu mahaddata alqur'ani suka yawa amma masu zurfin fahimta alqur'anin da sunnar manzo Allah sama suka zama babu suka yi karanci sannan waɗanda suke badawa suka yi karanci manema suka yi yawa suka yi yawa ya ci gaba da lissafi wasu daga cikin alamomin wannan lokacin Allah ka tsare mu to kaga fitina kenan so daga nan al-allamatul itiyobi rahmatullahi alayhi da yace wabta'idan an ahli su'in wa fitan fitan na daukar ma'anar bid'a wato ka guji masu yada bid'a ka zama mai ruku da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka guji masu yada bid'a kar kai koyi da su hakka bi abin da suke yi wannan wata hanya ce da za ta toshe maka kofar ilimi abu na gaba sai yace wal taslukan fil hadi nahja salafi sannan wal taslukan sannan ka bi fil hadi a tsarin rayuwar da kake kanta nahja salafi hanyar magabata na kware idan an ce as-salaf ana nufin sahabban annabi sallama almajiransa allazina ayashuhu wa asaruhu wa akaluhu wa ghazaw ma'ahu wa kharaju ma'ahu wa dakhalu ma'ahu suka ci tare da manzo Allah sallama wa saharuhu suka surkuntaka tare da shi suka ci abinci tare da shi suka rayu da shi wa akhadhu anhu suka karbi ilimi ta daga gare shi suka yaki tare da shi suka fada can suka tashi can tare da annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwar su ita ce rayuwa wacce take ta gaskiya in ka bita to zaka zama akan sheci rigingimu za su yi karanci idan aka dauki tsarin rayuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam almajiran su tabi'ai tabi'ai almajiran almajiran su atba'u tabi'ina wannan bincike ake yi a gano a wannan lokacin dadi kake ji koda baka zama cikin waɗannan ba to ka zama ka taba karatu wajen koda na ƙarshe sune atba'u tabi'i kamar al-imamu yahya ibn aqsam al-qadi da shi da sufyan ibn uyayna al-imamu sufyan ibn uyayna الإمام سفيان بن عيينة يحيى بن أقسم يجي وجنسة وينا سيه كراتو أو جنسة يقل ليش متاشي سيتي ما أعظم مصيبتي يتي كأ مصيبة تتاجر ماما همك ذا كذوك تي إنما كراتو وقد جالست من جالس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحالين نازونا دا وطن دا سكزونا دا وطن دا سكزونا دا منزان الله sallallahu alaihi wasallam yana nufin mataki na uku yake wato shi yana cin atba'u tabi'ina to shine yahya ibn aqsam shi kuma baki ya san abinda za a faɗa masa amma bai san amma ya san kunne baki ya san abinda zai faɗa amma bai san abinda za a maida masa ba yahya ibn aqsam matashi ne baligi sai yace a ma a'azama musibata man jalasaka iz jalasu man jalasa رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أي مصيبة تا مصيبة كا ده أكجر ربي كدكاي ده أكجر ربي كدني توبة كي جربا وما لبنك وده سكي هقولي دكاي دومن سوس خانس دمن زن الله صلى الله عليه وسلم هوا إني hawa ɗaya ne. To shine al-Imam Sufyan ibn Uyayna sai yace fa mithluka yujalisu haula, yace irin kamar ka cancanta ka zauna da waɗancan din, in dai irin wannan bakin naka ne. Malamai suka yi fasira suka ce ko dai yana nufin yujalisu al-atba'a was-sahaba, ko kuma yana nufin ka cancanta ka zauna da sarakuna. Irin wannan bakin naka za ka iya zama da sarakuna. To shine aka ce al-Imam Sufyan ibn Uyayna ya matsala wani baiti cikin baitotan mawaka yake cewa khalli jambayka liram wamdi anhu bisalam mutbida is-samti khayrun laka min da'il kala. Yace idan ka ga mutum ka ga harshen nan, to me shi kaman maharbi ne, in ka gan shi to ka kauce. Wamdi anhu bisalam, sai ka ce masa assalamu alaikum la nabtajil jahilina ku. Yawwa, shine sai ya ce mutbida is-samti khayrun laka min da'il kala, gara a ce ka mutu saboda shiru, da a ce bakinka ne ya ja maka aka kashe ka, to ka bi hanyar magabata waɗannan. Wal tabta'id an ibtida'il khalafi, sannan ka nisanci ababen da ƴan baya suka ƙaƙalo suka kirkiro na karantarwa a cikin addini, ilmul kalam, falsafa, mantiki, wanda a kansu ne aka ce za a gina wai a fahimci samuwar Allah da cancantarsa a bauta masa. Ƙarshe sai mutum ya gama rayuwarsa bai gane waye Allah ba. Mu kanmu mun taso a lokacin ana ce mana in tauhidin mutum ya yawa zai ce ba Allah, haka ake cewa. To ashe ba tauhidin magabata ba ne, tauhidin ƴan baya ne. In aka yi tayin shi laukana kaza lalazima an yakuna kaza, in aka zo ana ummul barahim, ana ibrahimul laqani, ida'atud dujinna, duk littafan tauhidi ne, hayatul islam, nada, irin waɗanda aka yi su daga bayan aka zo ana yi, malamin yana karantar da mu bai gane abin da yake karantar da mu, mu ma ba mu gane abin da yake karantarwa. Kwarai da gaske haka ake, Allah shirya. To shine wal tabta'id an ibtida'is al-khalafi. Malamanmu suka ce akwai bambanci tsakanin khalfu da khalaf. Wasu malaman lugha masu bin diddiki suka ce an ce khalaf su tari ɗan baya waɗanda ba su yi abin arziki ba, amma idan aka ce al-khalfu aka sa wa lamun sukuni, to ana nufin ɗan baya waɗanda suke na kirki, waɗanda suka yi aiki irin na magabata, sai a ce musu al-khalfu. Wasu kuma suka ce ba bambanci, domin ga wancan hadisi hasan a wajen wasu malamai, a wajen wasu malamai kuma hadisi da'ifi ne, hadisul udu. Yahmilu hadhal ilma min kulli khalfin ko min kulli khalatin udulu. فكل خير في اتباع من سلف, wannan tazmini ne ba baitin malam bane. Wasu sun danganta wannan baitin zuwa ga al-Imam Malik rahmatullahi alayh, malaman malikiya da yawa suna danganta wannan baitin zuwa ga al-Imam Malik rahmatullahi alayh, cewa shi ya fadi فكل خير في اتباع من سلف, kowanne alkhair yana tabbata ne wajen bin magabata na kware, وكل شر في ابتداء من خلف, kowanne sharri kuma yana tabbata ne a wajen bin ɗan baya, ɗan baya ga dangi, waɗanda suka saba abinda magabata suka zo suka yi, waɗanda su kullun suna ganin cewa abinda aka yi a baya ba daidai ba ne. Ya man yuridu an yasuda ghayrahu, ya wanda yake son ya zama jagora ga waninsa. Ai duk mutumin da ya yi ilimi, ana dangantawa sayyiduna Abdullahi ibn Mas'ud yana cewa al-ulama'u qada wal fuqaha'u sada wa mujalasatuhum ziyada. Wasu sun danganta shi a matsayin hadisi marfu'i, amma mawdu'i ne in ka ce manzo Allah sama ya faɗa, ƙarya aka wa manzo Allah sallama. Amma dai wasu malamai suna ganin maganar Ibn Mas'ud ce, yana cewa al-ulama'u qada, malamai jagorori ne, wal fuqaha'u sada, su kuma masana fiqhu, su ma shuwagabanni ne, wa mujalasatuhum ziyada, ka zauna da su kullun sai ka ƙaru. To ya wanda yake son ya zama jagora ga waninsa, fil ilmi a ilimi, nashiran li kullin khairahu, nashiran khairahu li kulli, yana mai yada alkhairin ilimi ga kowa ya sake kiranka yana lalasarka wannan dabi'a ce ta malamai zaka ga malamai in za su bude littafin su ci bayani su ce ilam rahimakallah ilam waffaqakallah ana ji da dalibi to kaga nan shi ma ya yawaita kiranka can ya ce ya man yuridu fatha babil ilmi nan kuma ya sake cewa ya man yuridu an yasuda ghayrahu fil ilmi ko to sai ya ce abu na farko bayan wannan da aka lissafa akhlis li rabbika kai ikhlasi al ikhlas asasul khalas da ikhlasi ake kubuta da shi ake cin nasara daga cin abin da yasa ilimin magabata ya kasance mai albarka suna ikhlasi amma suna tuhuma ikhlasin su mu kuma ba mu da ikhlasi amma muna jin mu ne masu ikhlasi akwai maganganu masu tayar da hankali na magabata da yawa waɗanda suke faɗa ɗayan su zaka ji yana cewa wallahi bazan iya taba cewa wani lokaci talabtu hadal ilma lillah ce bazan taba ce maka in rantsi maka in ce dan Allah ne nemi ilimin nan ba yana da ikhlasin amma yana tuhuma ikhlasin sa shi yasa wani daga cikin su yake cewa da aka ce mal ikhlas sai ce Allah tara nafsaka mukhlisan ikhlasi shine kakkaga cewa kana da ikhlasi domin shi kanshi in ka ji cewa ainihin mai ikhlasi ne to kayi gururi shedan yanzu ya samu kafa a tare da kai koda kana da ikhlasin kai fatan ka ce to Allah ka sa mu zama masu ikhlasi kuma kai tare nan ta kana tattalin sa duk abin da zai zama ya zo bakin kofar ikhlasin kai lalata shi kamar yadda Sheikh Bakar rahmatullahi alayhi ke cewa a cikin hidiya yake cewa wahmin hima hatta shingen kofar gidanka na ikhlasi ka tsare ka sa mai tsaro shi dan yana nan ba wai sai ya shiga inda zai bata maka ikhlasin ka ba a habba cin kofa haka ba shi yazo kusa da wajen to ikhlasi kenan wa a'li himmatak sannan ka zama mai uluwul himma uluwul himma shine zurfin fata ina kake son ka kai Al-Imam Ibn al-Jawzi yace ana gane yara za su zama masu uluwul himma tun suna kananan su yace idan aka hadu za a yi wasa me alil himma sai yace man yakunu ma'i danil himmati sai yace man akunu ma'ahu me himma wanda yake da manufa madaukakiya sai yace wa zai zama tare da ni amma wanda manufarsa shi gajeruwa ce kaskantacciyar manufa yake da ita sai yace ni wa zan kasance tare da shi kaga shine wannan al-Imam al-Jawzi rahmatullahi alayhi yana buga misali yake cewa sayyiduna Abdullah ibn Zubair tun yana dan karami wata rana sayyiduna Umar ya zo wucewa fankufankan khalifancin sa sai Abdullah ibn Zubair suna wasa a titi ana ganin sayyiduna Umar sai rididididi aka gudu irin yadda yara suke a dabi'ar su dinnan shikenan sai sayyiduna Abdullah ibn Zubair yake tafiya ya tsaya sayyiduna Umar sai ya kalle shi sai ya ce ya akai sauran yara suka gudu kai baka gudu ba sai ya ce ya amiral mu'minin lastu mujriman fa atirra mink wa laysa at-tariqu bi dayyiqin fa uwassi'ahu lak shi an kai dade sarkin musulmi ni ba mai laifi bane me zai sa in gudu dan musulmin yaro sannan kuma hanyar ai fadadda ce ba kuntatatta bace balle in matsa in baka waje ka wuce sannan kani ban ga dalilin da zai sa in gudu ba sayyidina Umar ya girgiza kai yace inna li hadal waladi la sha'na yace wannan yaron Allah kade san abin da zai zama na alheri shi da koyi zama haka wani dan karamin yaro mai uluwul himma lokacin da aka nada sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz ya zama khalifa sai aka zo ana masa chaffa ana masa mubaya'a wato ana nuna ci mutane na zuwa su gaisa da shi suna cewa insha Allah za su masa biyayya a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake wa shugabanni in aka nada su sai wani dan karamin yaro ya zo sai shi ma ya shiga sai sayyidina Umar ibn Abdul Aziz sai ya gansa ya hango shi sai ya ce kai dan karamin yaron challe ta ta'akkar wal yataqaddam man huwa asallu minka sai kai kuma baya manya ake son su zo sai wannan dan igigin yaron sai ya kalli sarkin musulmi sai ya ce ya amiral mu'minin laysa al'amru bis-sinni walau kana al'amru bis-sinni la man la kana man huwa asanna minka aw la bi hadha al-muqam minka shi an kai dade ba amin shekaru bane kai baka girma kuwa ba ba kuwa ka girma ba anan inda shekaru ake bi to kai baka cancanta ka hawo wannan kujerar ba domin akwai waɗanda sai suka girme ka sayyiduna umar ibn abdullahi yace kai yace wal ta taqaddam matso 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 to kun ga shine wannan ulugul himma kenan akan zo in kai fara aka fara hadda alqur'ani yanzu alarmumi da suke nan da za a tambaye su a ce musu mutun ne suka fara karatu da su aka fara hadda aka fara gwagwar maya ta hadda alqur'ani aka fara rubuta musu abinda za su haddace tare in a tsarin tsangaya ne in kuma a tsarin zamani ne na islamiya wanda karatu aka fara biya maka a cikin mushafinka tare da wadawaye sai ga kila kun kai ku 100 amma waɗanda Allah ta'ala ya zaba suka zama masu ulugul himma har sai da suka take kila suka gama hadda suka koma suka yi qira'at bayan qira'at suka yi ilmun rasmi bayan ilmun rasmi kuma suka zo kila suna usulul tafsir waɗanda suke son su yi tahassusi a cikin alqur'ani da ulumul qur'an sai ga kila ba kuce ko biyu ko uku ba a cikin ɗaya kaga ulugul himma kenan in ka faro tsarin karatun boko mutanen da kuka yi primary da su aka fara primary wani ya tsallake ta window ana aji biyu wani aji ɗaya ma a tafi haka a gama a tafi har secondary haka a tafi jami'a wani semester ɗaya zaka zo kai tare da shi shikenan ya tafi amma masu ulugul himma sai kaga sun kai matsayin PhD ana nan wata rana sai kaga an ce sun zama professors kaga ulugul himma ce kai ne kuma kake sawa kanka wannan ka shiga jami'a da me kake son ka fita kace first class amma ka shiga sai kace to mu dai koda third class din nan dai muka samu dan abin da zamu ci biredi da shi a rayuwa to kaga babu ulugul himma kana da dudugul himma kenan shi yasa jiya na cewa mata anan kar ku yadda wani ya ce muku in kuka sauka kuka kai alamtar kai fa saukan mata wannan labarin da ne ko kuma a ce aikin samu na sallah ka zama kana da ulugul himma ka kalli wani jijjigegen malami sai ka ce irin sa nake son in zama ko in fishi haka magabata suka riƙa yi nan kusa-kusa da mu haka suke al-imam ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alai kullun fatan sai zama kamar al-imam shamsuddin az-zahabi to in ka tsaya kai gware sai ka ce wai waye fi wani a cikin su in kai ka kai ka tantance saboda haka ulumul himma malaman mu sun yi rubuce-rubuce akan ulumul himma cikin littafai da aka rubuta masu kyau akan ulumul himma na baya-baya da larabci mai sauki akwai littafin babban malamin kasar Masar a garin Iskandariya al-Sheikh al-Doktor likita ne kuma Muhammad bin Ahmad bin Isma'il al-Muqaddam hafizahullahu ta'ala yana cikin littafai masu kyau da aka rubuta akan ulumul himma taken littafin nasa kenan ma ya ka maka ka'idoji ya ka maka dawabit sannan ya ka maka misalai masu ban sha'awa na malamai da yadda suka ci nasara a rayuwarsu akwai kuma littafin al-afani wannan kuma yana da girma yana da yawa ina jin ya kai wajen mujalladai kusan 6 akan ulugul himma to wannan yana da shi sai yace taral mawahiba tahullu sahatak zaka ga bayoyi na Allah subhanahu wataala suna sauka sahataka a farfajiyarka da kake neman ilimi a ciki Allah zai baka baiwa ta fahimta idan ka zama kana da ikhlasi ka zama kana da taqwa ka zama kana ruku da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana bin hanyar magabata na kwarai sannan kuma ka kasance mai ulumul himma to zaka ga bayoyi na Allah subhanahu wataala suna sauka a bagiranka a inda kake neman ilimi abinda ya zama yana ma wani wahalar fahimta kai sai Allah subhanahu wataala cikin sauki sai kaga Allah ya wagware maka shi sai abu na gaba faljiddu minka thumma fathul babi daga nan kuma ka zama kana da kwazo aljiddu ai suna da karin magana suna cewa man jadda wajada duk mutumin da ya kwazo to zai samu abin da yake nema man jadda wajad duk mutumin da ya zama yana da kwazo kwazo kokari so nawa kake bi abu in an baka kana son ka haddace abu so nawa kake biyawa malaman mu suna cewa duk abin da kake son ka haddace shi alal aqalli ka maimaita su 50 kaga wannan jiddu ne al-imam an-jawzi rahmatullahi alayhi yana bada labari a ɗaya daga cikin littafansa yace wata rana wani daga cikin magabata ya zo tsakar gida yana biya wani karatu da ya je koyo a makaranta ya tai wata dattijuwa tana zaune a cikin gidansu sai ta ce kai wane wannan abu da kake ta maimaitawa nima haka sani na haddace nima ba gashi na haddace ba sai ta fada rannan bayan ɗan kwanaki sai ya zo sai ya ce baba don Allah wannan karatun na wannan rannan da kika ce ina ta nada ta shaki ma kin haddace don Allah biya mu to wallahi na manta sai to kin ga abin da nake jin tsoron ya faru da ni shi yasa nake ta wannan naciya alal aqalli ka karanta su 50 duk abin da ka biya shi su 50 da wuya ba za ka haddace shi ba kuma alhibzul matin hadda ta gaske mutumin da ya hadda alqur'ani da aya aya hadda shi tafi karfi fiye da mutumin da ya hadda da shafi shafi ka gwada wannan ka gani aya aya sai ka haddace aya ɗaya ka dakkake ta sannan ka tafi ta biyu hanya ce mai tsawo mu kuma yanzu ba ma san bin hanya mai tsawo amma ita ce haddar da tafi gaskiya haddar aya 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 ɗaya ka haddace zaka riƙa kallanta a cikin ƙwaƙwalwarka zaka riƙa ganinta a inda take a cikin mushafi wani na karanta ta ya cira wasaili ko ya canza wasaili zaka ganta kawai ga hotonta nan a cikin mushafi yadda ka haddace ta tana nan a cikin kirjinka ko a cikin ƙwaƙwalwarka to jiddu kenan ka zama kana da ƙwazo sosai ka zama mai ƙoƙari magabata misalan su na da yawa jiya malam anan ya buga mana misalin irin su al-imamu abu su'at ar-razi da dan abokinsa al-imamu abu hakim ar-razi rayuwarsu sai da ta shiga taraddadi sun ci kifi mushi kamar yadda ɗansu Ibn Abi Hatim yake ba da labari Abdulrahman sun ci kifi mushi mushin kifi mushi in na ce mushi ai kifi bai mushe ko ina nufin raɓaɓɓe kifi sai da ya tsutsa ɗanye haka suka ɗauko suna cin shi saboda kar su mutu kuma ba su mutu ba da suka ci kuma suka ci gaba da rayuwar neman ilimi in ana baka labari na jiddun waɗannan malaman sai ka zata wallahi tatsuniya ake baka kuma wallahi da gaske ne ba kana hadisan yuftara ba labari bane da aka kago haƙiƙa ce waqi'iyya da ta'afku jiddu to in ka zama kana da ƙwazo sun mafatul babi daga nan za a bude maka kofa min rabbikal muhaymin al wahabi daga ubangijinka al muhaymin wanda ya kasance mai cikakken mulki wanda mulkin sa ya mallake mulkin kowa shine haimana al wahabi kuma ne baiwa Allah ke bada baiwa to kai ka fara ƙwazo sai kuma Allah madaukakin sarki sai bude maka kofa amma ba za ka kwanta ba ka ce kai shikenan sai ka ce ai randa na daka Allah ke shayar da ita ruwa ita ma wani yace ai ba ita take shan ruwan ba wasu suka zuba dan su sha saboda wannan karin maganar na Bahaushe ya faɗi bai ci ba nan Bahaushe bai zurfafa tunani ba ai randa ba ta shan ruwa a mashayar ruwa suke zuba wa randa ruwa shikenan sun aje kayansu ne dan su sha saboda kar ka zama randa ka tashi kai ƙwazo duk wanda kake jin ana ce masa dan baiwa to ba haka nan kawai ake masa an daina wahayi ai ko annabawan Allah da ake musu wahayi ji wahalar da manzon sama ya sha a farkon wahayi matsa uku aka masa ta mala'ika damka uku mala'ika ya kama kai damke ka mala'ika jibrilu alaihi salam fukafukai nawa yake da su kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi sahihi yana da fukafukai guda 600 kowane fiffike saddal ufuq amma ya damki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara damƙarsa yana ce masa kai karatu saboda ka wannan ke nuna maka cewa al-ilmu la yujadu bi rahatin jismi ko rahatin jasad kamar yadda al-imam muslim ya rawaito a cikin muqaddimar sahihinsa ba a samun ilimi da hutun jiki kai ba ka da ƙwazo ba ka son ka sha wahala ba ka son ki sha wahala sannan kuma mutum ya zo ya ce yana son ya zama mai ilimi a'a tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala al-yabasi ba yadda zakai kace ka dauko kwalakwale jirgin ruwa ka dora shi ya tafiya a tudu tsauri ba zai yiwu ba saboda ka in kana neman cin nasara to ba hanyar cin nasara daga cikin hanyoyin cin nasara al-jiddu malam mai ta'limi az-zarnuji rahmatullahi alayhi fasali akan wannan ba faslun fil jidd wal muwazabati wa ulwi al himmati huwa al himmati al aliyati haka ya kawo wadannan ababan guda uku a hade al jidd al muwazaba al himma al aliya al jidd qazu al muwazaba naciya al himmatu al aliya manufa madaukakiya in ka samu wadannan guda uku bayan ababan da aka lissafa a baya na si ikhlasi da kuma kokarin aiwatar da abin da kake koya na ilimi da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kyautatawa magabata na kwarai fahimta abin nan zato da kuma bin hanyar su sai ka ci nasara sai malaye bakkafa maka hujja ce qad wa'adam mujahidin bil huda ai Allah yayi alƙawari ga cewa masu kwazo zai shiryar da su qala sai yace lanahdiyannahu yana nufin walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana walladina jahadu fina waɗanda suka yi ƙoƙari don mu la nahdiyannahum subulana wallahi sai mun shiryar da su hanyoyinmu hanya Allah ɗaya ce amma anan sai yace subulana saboda me saboda abinda kake nema na da yawa fa'addada subul li kathratil matlubat saboda yawan ababan da ake neman sai aka ce hanyoyi amma sabilullahi wahidun hanyar Allah ɗaya ce وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله kage ita ce kaida amma sai ce nan subulana hanyoyin saboda ababan da kake nema suna da yawa a cikin ilimi da kuma neman yadda Allah fastarshida saboda ka nemi shari'a Allah saboda ka ana samun budewar fahimta da kuma bude kofa ta ilimi idan mutun ya kasance yana koma zuwa ga Allah yana ibtihali Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace in ya karanta wata aya yana neman tafsirar ta sai ya duba tafsirai 80 amma wallahi bazai ji ya nasu a zuciyarsa ba sai ya fadiye wa Allah sujada daga cikin fikihin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana ganin idan kana da wata bukata zaka iya wa Allah sujada ka fadi bukatarka ba sai a salla ba wannan fahimtar sace wasu malamai sun masa takibi sun tattauna akan wannan fahimtar amma dai shi fahimtar sace in kana da bukata ka dunkusa kai ka fisina kai wa Allah sujada ka fadi bukatarka yace sai yace Allahumma ya muallima adama allimni wa ya mufahima sulaimana fahimni ya Allah wanda ya karantar da annabi adam alaihi salam wa allama adama alasma'a kullaha wa ya mufahima sulaiman ya Allah wanda ya fahimtar da annabi sulaiman fa fahamna ha sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma ya Allah ka karantar da ni ya Allah ka fahimtar da ni sai yace sai inji Allah ya mun bude shi yasa idan Sheikh al-Islam Taymiyyah maka fassara aya to da wuya ka tsallake ta ka tafi zuwa waninsa ka dau fahimtar shi wannan haka yake shi yasa malamai suke cewa laitahu jama'a tafsira ina ma dai a ce Sheikh al-Islam Taymiyyah ya hada tafsirai tunda tafsiri tun daga Fatiha Hannasi to ba a san irin tafsirin da za a gani ba Allah ya gafarta masa to kun ga shine wannan fal jiddu wahdahu yakunu muhmala kaga kwazo shi kadai kokari to abun watsi ne in ka ce kawai aya kai watsanka your struggle is your success haka suke cewa mutane a wani malaminmu professor Ahmad Bello Dogarawa hafizahullah yana fada mana wata magana yana cewa read hard and pray harder ud'u Allah kathiran abinna ijtahid kathiran wad'u Allah bi akthar in kana neman ilimi to kai karatu abinda lokacin ake cewa alqira'atul jahannamiyya wasu kuma su ce alqira'atul nariyya ka karanta karatu na zafi sosai amma kuma kafi yin addu'a. Karatunka bai wuce kila kashi 30 ba, amma addu'a ita ce kashi 70. To kaga wannan kenan. Mun ga akwai wani ɗalibi lokacin muna jami'a ta faru da shi, kwana yake yana karatu, ai ta masa fada yake dainawa, ran nan ya wuni ya kwana yana karatu, ashe bai ci abinci ba, aka zo jarabawa kawai ya suma. Jarabawar da bai yi ba kenan, ta wannan paper bai yi ta ba, sik abin da aka dauke shi aka kai shi sik bai na makaranta, aka dauke shi aka kai shi asibiti. To kaga ba shi bane, kayi kokari daidai gwagwadon iyawarka. Sannan a nan ina wa ɗalibai da yawa nasiha, kada kai koyi da wani a karatu, ka tsaya ka neman wa kanka cewa kai wani irin tsari Allah maɗaukakin sarki ya gina jikinka da ƙwaƙwalwarka. Wani sai ya yi awa 8 sannan zai fahimta, wani kuma zai iya karatun awa 1 ya fahimci abin da wancan ya fahimta a cikin awa 8 fiye da haka ma. Kowa da kansa. Wani ya iya karatu da daddare, kun gani nan? Ni ba ni da ƙwazo da daddare. Tunda nake ni ba na iya cewa in ƙi in bacci da daddare. Amma zan iya maka karatu tun daga farkon dare, in kai wani lokaci sai in kwanta. Awa ka ce irin tsakiyar daren nan dole sai na tashi na maka karatu, to ni ban iya ba. Sannan ba lokacin da nafi jin daɗin in yi karatu kamar sallar asuba ce, bayan sallar asuba. Wannan yana da tasiri, ka fahimci kanka da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina ƙwaƙwalwarka da fahimtarka da kuma lafiyar jikinka, domin suna da alaƙa kuma suna da tasiri. Saboda haka sai ya ce faljiddu wahdahu yakunu muhmala, ƙwazo shi kadai abun watsi ne, ba zai maka amfani ba. In lam yakun bil fakki minhu mukmala, idan ya kasance baka samu bude daga Allah, Allah ya cika maka ya bude maka ba. Saboda haka sai da buden Allah, shi yasa ka kai alfahari, kakka ji cewa ƙwazanka zai baka, kakka ji cewa dabararka za ta baka, kakka ji cewa ƙoƙarinka zai baka. A'a, kayi ƙoƙari a matsayin al-akhdhu bis-sabab, amma rabbul asbab Allah ta'ala shi ne wanda yake badawa. Farahimallahu al-karimu man gada, malai ce Allah ya ji kan Allah ne karamci mai girma mai kyauta mai baiwa, ya ji kan man gada wanda ya wayi gari. Fi misli hadal asri, a irin wannan zamanin namu na fitinu, qad tajarraja fi talabil ilmi ash-sharifi, a ce ya zama abin da ya bada rayuwarsa a kansa shi ne ya wofinta daga komai neman ilimi kawai ya sa a gaba. Wannan Allah ya ji kan ɗalibin da ya zama haka, ba su da yawa yake. Wannan addu'a yana nufin ba addu'a ya mutu ba ce, addu'a ce ta kai, ba kasafai ake samun irinsu ba a wannan zamanin. Ɗalibin ilimi ya tajarruji, ya tsaraita, ya ce baya komai sai neman ilimi. In aka ce baya komai, ba ana nufin baya komai a zahiri ba, a zuciyar shi yana jin cewa ilimi ya fi masa komai. Duk wani abu da yake to yana yin sa ne domin ya goya wa ilimin baya. Shi ne abin da ba mu tantancewa. Idan aka ce ɗalibi ya sana'a, to abin da ake nufi ya ɗauki sana'ar a zuciyarsa ta zama mai taimakawa neman iliminsa. Saboda ka duk sana'ar da za ta ci kabo da neman iliminsa, wadda ita ce shi ne manufarsa babba neman ilimin, to ya je ya canza wata. Shi ne abin da yawan mu ba ma ganewa. Malamanmu magabata, qad jama'u baina tahsilil ilmi wal hirab, sun tattara sun yi, amma suna yi ne sun hada tsakanin neman ilimi da sana'o'i. Za ka ga da za a baka aiki a ce ka nemo a tsakanin malaman fiqh da malaman hadisi, waɗanda da malaman qira'a qur'ani, malaman qur'ani, a ce ka kawo masu sunan sana'a waɗanda aka siffanta su da sana'o'insu, to za ka samu adadi mai girma. Nasu irin su bazzar, irin su bazzaz, irin su tammar, irin su sayrafi, irin su zayyat, irin su sammani, malam sammani ba Abu Salih Dakhwan As-Samman, da sunan duk waɗannan sana'o'in su ne. Wasu kuma ba a ma faɗin sana'o'in nasu, irin su al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, shi ma zayyati ne amma ba a faɗi. Irin sa abin da Sa'id Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, shi ma zayyati ne, shi ma yana sai da mai. Wasu sun hada wasu sana'o'in da yawa, to da sauran irin wannan to abinda ake nufi dalibin ilimi ya newawa kansa sana'ar da za ta goyi bayan sa mallam abdullahi gwandu rahmatullahi alaihi yace in kuma ka samu wanda zai rike maka kansa yace kai ta tatsan nono to kai ta tatsa shine Allah ya azurta kai da mahaifi yana da rai kuma ya tsaya maka yace kai karatu to in ba kai karatu ba ana jin tsoro ka zama cikin waɗanda Allah zai tsine musu albarka baban ka yace tsaya na rike maka komai kawai je kai karatu to in ba kai karatun nan ba ana jin tsoron la'ana Allah ta sauka akan mutum Allah shi kyauta kaga akwai bala'i a ciki ko kuma ka samu wani ba mahaifinka wanda ya haife ka ba cikin mutanen kirki yace zai dauki nauyin ka kai karatu to kar ka ci amana ka tsaya tsayin da ka duk inda ake neman ilimi ka tsaya kai ilimi kuma kai aiki da wannan ilimin to shine abin da yake nufi yace mu'ridan an kulli ma yulhi ya zama ya kawo da kai daga duk abin da zai shagaltar da shi wa duniya rafiza kuma yi watsi da duniya nan watsi da duniya ba ana nufin ka rike ta a hannu bane a'a iqbidu dunya bi yadik amma wala tudkhilha yada qalbak ka rike duniya a hannu amma kar ka sa ta a zuciya me rike duniya a hannu ka nemi duk abin da ake nema domin ya taimaka maka kai rayuwa mai kyau na halal amma kar ka sa duniya a zuciyarka ta zama ita ce manufarka domin ilimi da duniya ba sa haduwa a cikin zuciya sai ɗaya ya kore ɗaya ka je ka duba tarihi za ka ga haka mushanniran an saqi jiddin sannan ka zama ka zage dantse jasiyan ka je ka dunkusa baina yadai ulir rashadi a gaban ma'abota shari'a malamai kenan wato nan mallam yana nufin kar ka shiga daki ka ce za ka karantar da kanka la ta'khudhil qur'ana min mushafiyyin wala al-ilma min suhafiyyin kar ka sake ka ce za ka koyi ilimin qur'ani wajen mutumin da ya karantar da kansa qur'ani in ka zo zai biya maka daha wata rana to zai ce eh saboda gata nan an rubuta ta ba wasai shi ko ba wajen malami ya je koyo ba za ka zama kaman albalidu toma domin ba al-hakimu bane wanda jakin shi yace law an safa dahum kuntu arkab li annani jahilun basitun wa sahibi jahilun murakkab kar ka zama kamar shi ka je wajen malami ka koyi mabadi'ul ilm ba ana nufin za ka mutu bane a gaban malamai a'a ka koyo mabadi'ul ilm duk wani ilimi da ka san ba za ka da dole yana da ka'idoji da ake koyan su akan su to je ka karɓo su ka koyo a gaban malami kuma ko shekara nawa za ka yi wallahi magabata za ka ji suna ba da labari cewa lazamtu fulanan 30 sana lazamtu fulanan 20 aman lazamtu fulanan kaza haka za ka ji ɗalibi ya zauna da malami shekara 30 ina koyan ilimi a wajensa 25 sha kaza wannan ba su da iyaka al-imam al-qayyim yana cewa shekarunsa na hasken rayuwarsa su ne shekaru 15 din da ya rayu da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi ai bai ce ya yaye shi ba bai ce ya yayi ba ya daina hudda da shi aka kashe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rasu bai gama tsotsa a wajensa ba yadda yake nunawa amma shekaru 15 ya tare da shi su ne shekarunsa mafiya albarka haka yake fadi a cikin nuniyarsa duniyarsa littafi shakundun baiti 6000 kwarai da gaske wa'iyan kuma ka zama kana fahimta kana haddace abin da ake koya maka shine alwa'i tafhamu wa tahfaz ka fahimta ka haddace ka je gaban malami kar ka koyi qur'ani wajen mutumin da bai je wajen malami ya koya ba shine zai koya maka ɗaya in yazo ya sin ya ce yes ko yes zai ce ko yes kaga da damuwa ya zai karanta maka to kaga bai koya wajen malami ba sai barna ta zo sannan kakka koyi karatu wajen wanda ya bude littafi da kansa ya koya wa kansa bai ji gaban malamai ya karanta ba domin من لم يشافح عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون دم تمن دبيجي يأي الأخذ الشفحي bai yi at-talaqqi ash-shafahi daga malamai ba, to ababan da yake jin tabbas ne a karatunsa, to su ne shakkoki. Shakkoki ne. Wa katiban, sannan abu na gaba shi ne ka zama mai rubuta jami'a ma yasma'uhu, duk abin da kake jin an faɗa. Malamanmu suna cewa uktub walau ala ha'iti, ka yi rubutu in ka ji an ambaci wata fa'ida, kawai ga ka ga ba takadda a tare da kai ba biro, to samu wani bango in ba za ku yi rigima da mai gidan ba, kai sauri ka rubuta, sai ka je kai sauri ka je ka ɗauko takadda, sai ka kwafe, in ka kwafe sai ka goge mishi abin da ka rubuta. Haka ake bukata. Malamanmu suna faɗi wani ya taɓa siyan alƙalami a lokacin zai rubuta fa'ida ɗaya da dinari. Dinari yanzu nawa ne dina? Kuɗin da aka buga na zinariya, dinari 20 shi ne yake baka hisabin zakka. To dinari yanzu zakka ta kai miliyan 4. To dinari ɗaya nawa kenan yanzu? Dubu nawa? 200,000. Ya sai alƙalami fil hini li yaktuba fa'idatan sami'aha, domin ya rubuta fa'ida ɗaya da yake. Ba su rabuwa, la tufariqil mahbara, kakka sake ka rabu da biyu ko yaushe tare da kai. Al-Imam Ahmad ya ce ma'al mahbara ila al-maqbara, ce mu za mu ci gaba da rike biyu muna rubuta fa'idojin da muke jin malamai suna faɗi ila al-maqbara, har mu tsinci kanmu a kabari. Kaga shi ne wannan, sau da ka rubutu. Ɗalibi ne wayo shi ne man yuqayyidul fawa'id, malamanmu da yawa su rubuta fannin littafai a irin waɗannan. Al-Imam Al-Qayyim da haka ya rubuta littafinsa Al-Fawa'id da littafinsa da ya fi wannan girma, ta haƙiƙin Ali Imran mujalladi 5 yanzu shi ne littafinsa Bada'iul Fawa'id. Duk suna nan. To ka zama mai rubutawa. Min al-fawa'id allati tanfa'uhu, ya zama yana rubuta fa'idojin da za su amfane shi. Kar ka zama ana faɗin fa'ida ba ka rubutawa. Da su ne sai ka tattara su, za su iya zama maka littafi. Wa hafizan, sannan ka zama mai hadda. Ba a ilimi ba hadda. A cikin abin da ake dangantawa Al-Imam Ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi, ya faɗi wasu ka'idoji guda 7 waɗanda da su ake samun ilimi. Na farko ya ce al-huzur, ka riƙa zuwa makaranta, kar ka zauna a gida, kar ka bi wa virtual learning da ake so a kawo yanzu. Wani tsari ne da ake so yau a raba ɗalibai da malamai, alaƙar girmamawa da ladabi da biyayya da mutum yake yi ta koyon ilimi, to ita ce yau ake son a gama tsinke ta. Dama tuntuni an ɓata, malami a tsaye, ɗalibai a kujera, ɗaya ya ɗau ƙafar shi ya ɗora ta dama a kan hagu, ya sa biro a baki ko ya maƙale biro a kunne. Ana yi. To yanzu shi ne gabaki da su ake a tsinke alaƙar da ta rage. Shi ne kawai sai a kuma virtual learning, e-learning, kawai ga malami can kana hango shi a cikin majigi, shi kuma kai kuma kana can wata uwa duniya. In ka samu dama ka yi, amma kar ka ɗauka wannan karatun da shi za ka koyi addini da gaske. Wallahi ba mafita ba ce. Ka je ka buɗe littafi gaban malami yana sa maka albarka, kana kallonsa yana kallonka. Kana mishi addu'a yana ma addu'a. Amma wannan kana kallon hoton malam. To ka zama mai haddace abin da ka koya. Mudhakiran ma naqala, sannan kuma ya kasance kana mudhakara, kana bitar abin da ka koyo. Shi ne muka faɗi a farko, muka ce akwai mudhakara ma'an nafsi, akwai mudhakara ma'al ghaib. Ka zama mai bita abin da ka koyo yau. To ka maimaita shi sau ɗaya, ka maimaita shi sau biyar kai, na jiya ka maimaita shi sau huɗu, na shekaran jiya ka maimaita shi sau uku, na waccan shekaran jiya ka maimaita shi sau biyu, na waccan shekaran jiya ka maimaita shi sau ɗaya. Haka za ka riƙa yi. Sannan duk mutum na ilimi ka yi ƙoƙarin haddace su. In an yi karatu yi ƙoƙari ka ce manufarka ita ce bayan ka fahimta ka haddace. Sannan al-hifz ba'da al-fahm, kai al-hifzu ba'da al-fahm, sai ka fahimta sannan za ka haddace. Daga cikin mushkilatul hifz akwai al-hifzu qabla al-fahm, ka haddace abin da baka fahimta ba in ba Qur'ani ba Qur'ani ne ake masa haka amma duk abin da ka haddace shi baka fahimta ba akwai yiwuwar zaka manta shi yara asra'un nasu hifzan amma wa asra'uhum nisyana kananan yara sun fi hadda amma kuma sun fi mantuwa da wuri me yasa saboda suna haddace abin da basu fahimta ba yanzu nan za su haddace maka abu kana biya musu da waka yanzu da za mu zo waɗannan baitotan guda 16 mu danyi a yi su a dan bibiya sai ga yara sun haddace amma da zaka tambaye su wani lokaci shikenan yara da yawa na kan musu haka zasu ta maimaita wata waka a gida a lokacin da suke aji kaza idan suka fita wannan ajin sai na ce a waya ma wakan nan ta kaza Allah kai zai yi haka suna kallon ka kwata-kwata sun manta da wannan wakar ba su san ta ba Qur'ani kawai ke da wannan baiwar ka haddace shi amma baka fahimta ba daga baya bincike na malaman tarbiyya a wannan zamanin ya tabbatar da cewa mutanen da suke fahimta alqur'ani haddasu ta fi ƙarfi shi yasa yanzu suke da nazariya ko da bata zama ka'ida ba nazariya ce ana bincike akan ta suke ganin cewa da zai yiwu a hada wa dalibai masu hadda alqur'ani da tafsiri ana musu koda tarjuma amma nazariya ce ba dole bane ka ce dole sai tai daidai amina labari nake ba mu mun fahimta to shine yace wa hafizan mudhakiran ma naqala ya zama mai hadda kuma mai bitar abinda naqala ya rubuta daga malamin sa ma'rufa qa'ihi tare da dadadin uwansa agufaqa jam'u rafiq wadanda kake kasancewa tare da su dama cin wasiyar da ake maka ar-rafiq qabla at-tariq a matsayinka na dalibin ilimi ka fara rikar abokin karatu kafin ka riki hanyar karatu ka samu aboki na gaske ka kalla wane ne ke da juriyar yayin karatun awa 5 in kai kana da juriya awa 2 kakka nemi abokin da ke da juriyar rabin awa kai kuma kana da awa 2 zai sako da kai kasa amma wancan mai awa 5 zai ja ka ka kara himma ka kara kwazo alhudati waɗanda suke shiryayyu masu shiryawa annubala waɗanda kuma suke masu kaifin kwakwalwa shine sufofin su shiryayyu masu shiryawa sannan kuma waɗanda suke da kaifin kwakwalwa da fahimta kakkai abokantaka da balidi ba gidaje takwali kun san takwali akwai ba kuna makwabtaka da kebu da sakwata ba takwali ne kwakwalwa kifi kenan to kakkai abokantaka da shi in kai adwal balidi ila aljalidi sari'atun kal jamri yudhu fi ramadi fayahmud in kai abokantaka da wanda yake takwali to zai maka tasiri koda kai kana da kaifin kwakwalwa kamar ka dauki gabwashin wuta ne lafiyayye ka je ka sa shi a cikin toka ana nan ana ganin shi ma zai zama fari zai zama kamar tokar ya zama gari fa inna za yahza bi fatih albab wanda ya ruku da waɗannan ababan da aka ambata zai rabauta da buɗewar kofa min rabbihi daga ubangijinsa alkashifi wanda yake yayewa lil hijabi ga abinda aka kulle aka lillibe abinda aka lillibe maka na fahimta to idan kai ruku da waɗannan asbab din da malam ya ambata da izinin Allah Allah zai buɗe maka kofa nas'aluka allahumma muna roƙonka ya Allah wannan addu'ar magabata kenan addu'ar annabawa kenan yin amfani da lafazin Allahumma ko lafazin Rabbana Qur'ani cike yake da wannan in aka ce duku kawo ayoyin da suke da misalai na wannan yana da kyau saboda sunna in za ka yi addu'a kai amfani da Allahumma ko kai amfani da Rabbana addu'o'in manzon Allah sama da yawa su ma haka suke gudana muna roƙon Allah an tukurimana ya Allah kai mana karamci ta mana baiwa shi lafazin al-karam yana daukar al-azama yana daukar al-jud mutum ya zama babban mutum sai a ce masa karimun mutum ya zama mai yawan kyauta shi ma ana ce masa karimun kage ita ce shine wannan an tukurimana bil ilmi ya Allah ka girmama mu kai mana kyauta ta ilimi wattaqwa ya Allah kai mana kyauta ta taqwa wato aiwatar da ababan da muka koya na ilimin nan wajannatil hana sannan ya Allah madaukakin sarki kai mana kyauta idan ka karbi rayuwar mu zuwa gare ka da aljanna alhana ta nishadi da hutawa da jin dadi da farin ciki wannan sune baitotan al-allamatul ethiopi alaihi rahmatullahi ta'ala da ya tattara su ya faɗi waɗannan fa'idojin yanzu fa'idoji nawa kuka samu bari mu gani akwai ahlul jiddi anan wal fahmi guda nawa kuka kirga fa'idojin inda yanzu za a ce kai talhisin wannan baitotan ka fitar da su ka rubuta wani tsari mai lamba kai tarkimi daya misali sai ka ce asbabu fathi babil ilmi wal fahm takenka kenan asbabu fathi babil ilmi wal fahm lit talib sabubban da suke jawo Allah yayi wa dalibin ilimi budi a cikin ilimi da fahimta guda nawa kuka sama to mu bi na farko me at-taqwa na biyu luzumus sunan na uku al-ibtiadu an ahli al-bid'i wal fitan ko ahli as-su'i wal fitan na biyar suluku nahji as-salaf kishi yassa kuma na nawa kenan na shida al-ibtiadu an ibtida'il khalaf sannan sai si al-ikhlas na nawa kenan na bakwai sai uluwul himma wa a'li himmatak sai na nawa takwas al-jiddu sannan sai na tara me addu'a wal ittihad ila Allah ta'ala roƙon Allah komawa zuwa ga Allah shine fal jiddu wahdahu yakunu muhmala in lam yakun bil fathi minhu muqmala sai ka roƙi Allah sai na nawa sai na tara ko shine me shine al-i'rad an ad-dunya al-i'rad an ad-dunya in ka so sai ka sa shi ka sa az-zuhd fi ad-dunya sannan sai na sha nawa sha daya shine al-ukufu baina yaday al-ulama shine me mushammiran an saqi jiddin jafiya baina yaday ulir rashadi wa'iya sannan sai na sha nawa sha biyu kitabatul fawaid wa qaiduha al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu qayyid siyudaka bil hibalil wasiqa من الحماقة أن تصيد غزالة وتطلقها بين الخلائق طالقة هو تتركها بين الخلائق طالقة إني فروت أبن فروتان بريواتي متين يجي يفروتو أجيجي سيقومي بتعش كمتاني قال يا زمان كمان هبنك أكينا هبنك أشيني أشد الناس السفهان shi yafi kowa dolanci a duniyar nan sai su ce ahmaqu min habannaka shi duk duniyar nan ba wanda yafi wauta fiye da habannaka sai wani shine yaje siyo barewa da ya siyo ta ya siyo ta da dirhami 10 ne shikenan yana farke da ita ya shigo gari sai wani ya ce la habannaka ai na ka samu wannan barewar taka sai ce na siyo ne sai aka ce masa nawa sai ya sake ta sai ya haka ta tsaya barewa fa bahaushe ya ce ko ci barewa ya ci gudu to kage shine wannan ta sha nawa sababi na sha nawa sha biyu ko kitabatu wa qaidul fawaid ka rika rubuta fa'idoji sannan sai al-hibs na fara lissafa wa ababan da al-imam al-mubarak ya ambata bari in sauri kai in shiga lokacin malam guda bakwai na farko al-hudur na biyu al-ikhlas na hudu na uku bayan al-ikhlas shine al-istima na hudu al-fahmu na biyar al-hibs na shida al'amalu na bakwai annashu ka halarci makaranta niyyarka ta zama mai kyau ka rika saurare mai kyau a gaban malami domin shi ma fanni ne ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم شيء سعلي السماء فن أقول مهارة السع كوين صغاري أكي saurare koyansa ake ilimi ne akwai littafai da aka rubuta fannul istima sannan bayan saurare shi ne sai fahimta sannan sai hadda sannan aiki da abin da ka koya sannan kuma ka koya wa wani in kai wannan Allah zai sa wa ilimin ka albarka waɗannan ababan guda bakwai ka sa wa kanka Allah zai sa wa ilimin ka albarka da izinin sa to mu dawo namu nan da nake lissafawa na nawa nake sha nawa to sai mu dakara sha uku kenan shiki sannan kuma a ciki ma'arufa qa'ihi sannan ka samu abokin karatun wanda za ku zama tare mutumin kirki shi ma yana da saffofi mala azzarnuji a cikin ta'limul muta'allim ya kawo saffofin wanda za ka zama tare da shi as-sahib ar-rafiq wanda zaka zama tare da shi a neman ilimi to Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu samu guda nawa kenan sha hudu sune waɗannan sababban da Allah ya nuna wa malam anan bai ci iyakar su ba kenan in ka dubo su da tafan zaka gan an karo wasu daga ciki al-imam al-qayyim a cikin miftahu daris sa'ada ya ambaci wasu a cikin littafin sa al-fawaid ya ambaci wasu da yawa shakundum الإمام الخطيب البغدادي يا أم بتشد يا وأشين الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع يا فداء أشين التافنس الفقيه والمتفقه سنن الإمام ابن عبد البر يا أم بتا أشين التافنس الجامع وبيان العلم وفضله أبو بمالمي الشيخ علي حسن الحلبي رحمة الله عليه ya fitar da wasu fa'idoji da yawa a cikin waɗannan littafan guda biyu miftahu daris sa'ada da kuma littafin jami'u bayanin ilmi wa fadlihi tarbiyyan neman ilimi mu ba wannan fannin muhimmanci ɗan uwa yana cin abin da nake da kishin ruwan sa mu koya ne aiki da shi wannan yana cin abin da ya bambanta tsakanin karatuttukan malaman mu na zaure masu albarka da karatuttukan da nake yi a yanzu mu ba tarbiyyan neman ilimi muhimmanci Allah ya mana albarka Allah ya taimake mu ya saukaka mana a wajen neman ilimi Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke koya ya Allah ka ba mu ikhlasi ya Allah madaukakin sarki ka ba mu tarbiya ka ladabtar da mu irin ladabi na magabata na kware ku yi hakuri ina jin na dama ba abin lokaci ba ku ba laifi na bane sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah 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 Allah